أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غوديا غا الله سبحانه وتعالى دي قدرتا منا حدوا ا wannan lokaci mai albarka a cikin wannan farfajiya mai albarka a yau muna rana ta lahadi wanda ta dace da 29 ga wata na hudu ko 28 ga wata na hudu shekara ta 1442 wanda ya dace wa 13 watan 12 miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana zama na 16 a cikin bayanai game da wasiyoyin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi zuwa ga iyaye mata wanda kiyaye wannan abubuwa zai taimaka akan al'umma ta zauna lahiya. Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagoranci. Darasi na 15 da ya gabata muna bayani akan abin da ya shahi yanda ake tarbiyantar da yaro da irin kimtsin da ya kamata a ce mahaifiya tana da wajen tarbiyantar da ɗiyanta saboda su zamanto yara na gari wanda shine fatan dukkan wata uwa ta gari da uba na gari ya za a ya samu wa al'umma da na gari mana ya za a ya samu yaro wanda yake ya san inda aka sa gaba yaron da zai amfani kanshi ya amfani al'umman da yake rayuwa a cikin su sannan kuma ya amfani uwayen shi ba yaron da zai zamanto mutane virus ba to shi kuma dukkan yaron da kaga yana giggilmawa a yau a asali ubangiji subhanahu wata'ala ya dauki wannan yaro ya ba ma uwayen a matsayin kyautar da yayi zuwa gare su ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha to wannan kyauta da yayi musu ya musu ita ce a faraqal dubi zuwa ga magana shi da yake cewa sallallahu alaihi wasallama kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi manzala yake cewa dukkan dan da ya fado duniya to yana zawwa ne akan fitira ta ubangiji yana zawwa ne a matsayin shi na managarci amma yanayin da yaron ya tsinci kanshi a ciki daga baya zai rikide ko ya zamanto ba yahude ko ya zamanto ba nasari ko ya zamanto ba majuse ko ya zama duk abin da zai zama yana da alaka da irin bi'ar da irin tarbiyyar da kuma yaron ya tsinci kanshi a cikin ta kenan wannan dukkan wani mutum wanda ya aihu namiji ko mace wallahi ya rika kwana da tashin tunanin waɗannan yaran da suke zawwa ta hanyar ka to amana ce wanda ubangiji subhanahu wataala ba zai kyale ka ba gobe kiyama ba zai kyale ki ba za a tsaida ka za a tsaida ki za a tsaida duk wanda ya aihu a saman diddige shi a ce wani dan wani wacce yar wani mun baka kyautan da kaza ko diya kaza wace irin kyautatawa kai zuwa ga tarbiyyar waɗannan yaran ana maka wannan bayanin sai ka bige ka shiga bayanin ka biya musu lakol kaza ka biya musu karatun kuɗi wace ce an yi wane ne ka saya musu kaya irin nau'i kaza eh lalle ba laihi mutum ne haka amma bayanin kai zamanto daga farko ka yi yunkurin ba su tarbiyya ka yi yunkurin kimtsa su ka yi yunkurin dora su saman hanyar da ko ka bar duniya ba su da matsala amma idan ka a gigice ba su san inda aka sa gaba ba ka haɗe haka ka mutu ko ke ka haɗe kika mutu lalle tabbas akwai shari'a da haka Ubangiji subhanahu wataala ya ja hankalin uwaye da fadar shi yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kaga wannan umurni ne Allah yake bada ga dukkan mahaifi da mahaifiya cewa ku tsiratar da kawunan ku ku uwayen sannan kuma da iyallan ku diyan ku ku tsiratar da su daga wata wuta. Wannan wutar abinda ake zuba mata a matsayin iccenta, a matsayin karmaminta, a matsayin abun hurata shine diyan Adam da duwatsu. Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ikon yin abin da ya kamata game da wanda Allah ya dora mana tarbiyantar da su, bayar da wannan haƙin gurgurdan hali, sannan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya shige mana gaba. Yana ɗaya daga cikin abin da yake sukurkurtar da tunanin dan Adam ya ji duniyar malam ba daɗi idan ya jarrabu da ɗa da baya jin magana. Wallahi din rashin jin maganar uban ko din rashin jin maganar uwar idan ta haɗu da ɗa ta ƙadari, Allah kiyaye, ya haɗu da ɗa ko diya ta ƙadara, to wallahi zai ji duniyar malam lami shatak. Allah dai mana tawfiki. Da haka daga cikin abubuwan da ya kamata uwaye su kula, kuma lasiyama uwaye mata, kamar yadda muka yi ta bayani a baya cewa su suka yi rayuwa da yara, kenan da haka in suka kimtsu abubuwan za su yi kyau sosai. A sati da ya gabata mun tsaya daidai inda malam yake mana magana akan kula da halaye irin na yaro, sannan mun tsaya daidai gaban abin da ya shafi an-nizam, yaro ya zamanto iya da tsari, ya zamanto ɗiyanku suna da tsari, tsarin sallah, tsarin cin abinci, tsarin karatu, tsarin wasa, tsarin wane ne. Haka ya kamata ki zauna ki rattaba su, ya zamanto ɗiyanki suna da tsari, ba kawai haka suke ba ta ci barkatai. Wallahi wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake sawa yara da yawa su yi fashali. Bimana bayyana tsari, bayyana wani tsari nashi ko kuma wani tsarin da aka dora shi a kai, wani tsari na karatu ko wani tsari na neman kuɗi ko wani tsari na kaza, a kawai rayuwa ke bai san ba abin da zai yi. Da aka bawu ya idan wani ko wata ya duru ko ta duru mata a cikin rayuwanta kai tsaye, sai kaga cewa ta yi biyayya, ta miƙa wuya ko ya miƙa wuya zuwa ga wannan wanda ya duro mishin nan, saboda shi dama haka yake saka yau, bimana honko yake, bai da wani tsarin da yake taya a sama, kawai shi ma ya milu ma'an nas haisu malu, yana karkata ne tare da mutane a inda suka karkata suka ta yi zuwa gare shi, bai da wani tsari na shi. To ɗanka yake ku karantar da su tsari, tsari a cikin rayuwa, tsari wani abu ne wanda shi yake bada cin nasara a cikin rayuwa. Duk mutumin da bai da tsari, magana ta ya ci gaba a rayuwa bai taso ba. Duk ko irin abin da Allah zai bashi na kuɗi, duk ko irin abin da Allah zai bashi na mulki, duk wani abin da Allah zai bashi wanda ake ga cewa idan mutum ya samu wannan abu wato ya more, wallahi idan dai mutum baya da tsari, to kaga rashin cin nasarar shi a cikin rayuwa kenan. Saboda idan kuɗin ne ba tsari zai kashe su, idan mulkin ne ba zai gudanar da shi akan tsarin da ya kamata ba, idan menene ba zai gudanar da shi akan yadda ya kamata ba, idan da yake ce mace kika aurar da ita biki karantar da ita tsarin abubuwan da ake ba a tsara komi da komi, komi ya zamanto ajje shi inda ya kamata, ya zamanto waɗannan abubuwan dubbu kuyi ko ɗaya daga cikin su ba, to wallahi tabbas yaro yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ya kama wata hanya daban. Amma yana da tsari, to wannan tsarin zai taimaka mishi akan ya rayu. Mafi yawanci abin da muke fama da shi na matsaloli yana da alaka da rashin tsari, sai kaga duk abin da muke bamu da wani tsari akai, bimana ba wani nizami ko wani program da muke gudanuwa akan shi, kawai haka muke tahiya malam sakaka, sawa'un ya zamanto tsari ne na kuɗi, sawa'un ya zamanto tsari ne na shugabanci, sai ga ba wata manuhar da ake so a cimma. Shi kuma haddade manuha a cikin rayuwa shi zai taimaka maka kai tsarin da ya kamata. Sai ga mutum da ɗan kuɗi kaɗan ya yi abubuwa da yawa, wani da kuɗi da yawa bai yi abubuwa ba wanda suke masu ƙayatarwa, sai kasa ganewa ne har a riƙa mamakin wai shi wani kuɗin da yake samu ina suke shiga. To tsari wani abu ne wanda yana da mahimmanci ki karantar da ɗiyanki tsari su tashi da shi. Kuma fi sabilillahi, so diya rashin tsari da ake samu tare da wasu mutane manya, wanda ake ga manya ne basu gudanu akan haka ba, mana basu tarbiyantu akan wannan abun ba. Shi yasa wasu abubuwan kawai sai dai a hankali dai Allah ya laddafa mana. Sannan bayan kin kwadaitar da shi akan abin da ya shahi halaye alqiyam na managarta, to kuma ki tsoratar da shi akan kare ƙarya, ki tsoratar da shi akan kare ha'inci, ki tsoratar da shi akan kare zamanto mai sakin bakin shi wajen zage-zage da sauransu. Wannan duka uwaye lasiyama uwaye mata a kiyaye wannan gaba sosai, tana da muhimmanci. Danki kare zamanto magadeci, sannan kuma danki kare zamanto maha'inci. Yanzu ka duba yanda mutane za ka ga mutum ya sa riga mai kyau, ya sa hula mai kyau, gari ta alfarma, yana daga yana sabkiya, ko yayi zanzaro, ya sa karawata, yayi wane ne, wataƙila ma gemun shi har ya dan fara hurhura, kanshi yayi hurhura, jikin shi duka ya fara sakawa alaman yayi rauni. Amma duk da irin wannan siffar da yake ciki, baya jin kunyar tsayawa gaban jama'a ya sassako wata ƙarya katuwa, wanda ya san shi a karan kanshi ya san ƙarya yake, bakin shi da yake furta magana ya san ƙarya ce, zuciyar shi tana kwaban shi, tana tuhumar shi, ita ma ta san cewa ƙarya yake, al'umman da suke sauraron shi sun san cewa ƙarya yake, amma kuma a haka kin za a tahi. Duka iya daga cikin alamu na rashin tarbiya. Idan aka tarbiyantar da yaro ya zamanto iya da tarbiya, to tabbas zai taimake shi akan ba zai yi ƙarya ba. Sannan kuma dukkan wani abin da za a bashi na amana ba zai yi ha'inci ba. Ba zai yi ha'inci ba. Amma nawa daga cikin al'ummar mu a yau za su tashi su tsaya su ma mutane bayani da sunan cewa a basu wannan amanar, amma kuma ƙarshe sai ka ga cewa alkhiyana ta biyo baya, ha'inci ya biyo baya. Dama da ya tsaya ya ce a bashi amanan, dama dan ya cuce ku ne. Irin wannan da yawa akwai, ko a duniyance ko a lahirance, hatta a lahirance akwai. Mutum yayi kane-kane da sunan addini, ko da sunan wata hanya, ko da sunan wata kaza, ko da sunan wata kungiya, ko da makamancin wannan, ko da sunan wata gargajiya, amma kuma ba Allah bane a ran shi, ba Allah bane a ran shi. So yake ku bashi yarda, idan kuka bashi yarda shi kuma yayi amfani da wannan yardar da kuka bashi, saboda ya ha'ince ku a cikin addinin ku, ya ha'ince ku a cikin duniyar ku, ya ha'ince ku a cikin hankalin ku, ya ha'ince ku a cikin dukiyar ku, ya ha'ince ku a cikin lokutan ku da duk wani abin da yake da kima a cikin rayuwar ku. Dan ka ki karantar da danki a yau da gobe, kar yayi ha'inci. Ha'inci wani abu ne wanda yake mara kyau. Sannan kar ya zamanto mai zage-zage. Uwaye mata, ku ji tsoron Allah. Ki ji tsoron Allah daga wannan magana da kike saurara a yanzu. Ke ma Allah alƙawalin cewa daga yau bakin ke ba zai ƙara furta zagi ba. Mafi yawancin yara da suke zagi, uwayen suka dora su akan tafarkin zagin. Kai bal hasali, yanda ma abin ya kai ya kawo a yanzu, yana da wahala ka samu yaron da bai iya zagi ba. Ko da a gidan uban shi ba a yi, mana a gidansu ba a yi, amma kuma Allah yana hutowa titi, to zai tsinci wannan zagin a nan. Yana hutowa zai tahi lakwal, zai tsinci wannan zagin a can. Kai wataƙila makaranta an yi tahi, zai tsinci zagin a can. Kawai sai dai Allah ya kiyaye. Allah laddafa mana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya ya tsine ma duk mutumin da yake zagin uwayen shi. Sahabbai suka ce, ya ma'aikin Allah, yanzu za a samu tsageran da zai zagi mahaifin shi? Manzon Allah ce, kwarai. Ya subbu abar rajul fa yasubbu abahu, ka zagi baban wani shi ma sai zagi babanka, kai ka zagi babanka shi ya zagi baban shi. A dalilin haka kuma sakamako raskonan magana cewa gaba ɗaya da kai da shigin Allah, Allah ya tsine muku albarka. To kai ka nuna wata irin gudunmuwa za a samu ta Ubangiji, ko wata gudunmuwa ta alheri tare da mutumin da Allah ya tsine mai. Manzo Allah ya tsine maka, ai ka barbarci. Uwayenka suka tsine maka, ai ka barbarci. To barantanahu, Allah subhanahu wa ta'ala ne mai kowa mai komi, shi ne ya la'ance ka ya tsine maka. Da haka kaga ana ga kaman wani wayaya ne, wasu na ga birnanci ne ma, kaman wani ci gaba ne, gayanci ne da niganci da sauransu. Ai ta zage-zage mutane, suna zagin uwayensu wasu lokuta, za ka ga uwayen masu rasu, maimakon aika musu saƙo na addu'a na Allah musu rahama ya yalwata kabarinsu, amma sai ka ga wannan zage-zage da cin mutunci ake ta aika zuwa gare su. To haka tun uwa tana da rai, uba iya da rai, ya kiyaye ɗiyan shi, kar su zama to masu zage-zagen nan. kar su zama tun masu zage-zage ya kwatanta musu munin abin ko da yaro misali ya caba a wani waje yana yi to yana kaiwa inda hankalin shi ya kawo yana iya mayyaza ce abu kaza iya da kyau abu kaza bai da kyau a mayyaze mishi cewa wannan abin da kake gani babu alheri tare da shi ba kayan mutanen kirki bane ba da sauran bayanai makamantan wannan gaba ta gaba malaki cewa aljanibu aljismi abin da ya kamata uwaye su kula da shi ta bangaren da ya shafi gangan jikin yaro manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li badanika alayka haqqan ka sani cewa lalle gangan jikinka shi da kanshi iya da haƙi a kanka manzala ya kara cewa a wani hadisi daban ma mala ibnu adam wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani makayi ba mafi sharri sama da cikin shi bi ma'ana anan idan zaki tarbiya kenan diyanki ki karantar da su a cikin tsarin nan misali san tsarin cin lokacin cin abinci ba kawai zaman to ba kowane lokaci ashibin tukat kawai su a cikin tamna-tamna suke a ya zaman to a musu tsari saboda cika ciki yayi ayi wannan yana cutar da lafiyar mutum yana cutar da hankalin shi hatta hankalin dan adam yana cin abinci kaci sai kai gangan kare da ake cewa da Hausa to wannan yana cutarwa manzala yake cewa in dan adam ya zaman to yana sha'awar abincin in kana la budda to ya raba cikin shi gida uku kaso ɗaya ya zuba abincin kaso ɗaya ya sha ruwa kaso ɗaya kuma ya bari saboda ya rika yin lumfashi yanda ya kamata saboda ya kula da lafiyar jikin shi to wannan shi ma iya daga cikin abin da ya kamata su yau da gobe a sa su cikin tsarin karantarwa da tarbiyyantar da yara sannan manzala ya ƙara ambata mana cewa a wajen tarbiyyar nan dai almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if mu'mini mai ƙarfi shi soyuwa zuwa ga Allah sama da mu'mini mai rauni kenan ki karantar da yaran ki zamanto gwaraza bi ma'ana su zamanto suna da jajircewa da kokari wajen karatu ne wajen sallah ne wajen azumi ne wajen wane ne kamar su zamanto mumuni ne mai kazar-kazar mai kokari na abin da ya shafi addini da kokari na abin da ya shafi rayuwa karatun boko suke su zamanto masu kokari neman kudi ki suke su zamanto masu kokari duk wani abu ya zamanto kokari gare su a bangaren duniya da lahira gaba daya sannan kuma bayan waɗannan abubuwa uwa ta kula akan nazafatul asnan na diyanta mana ki kiyaye tsaftace musu bakin su yara sun kai inda za su yi aswaki ya zamanto suna da aswaki a aji ko aswaki irin na wanda aka sani ko kuma irin na zamani kowa da brush din shi a cikin kayan shi a aji in lokaci sahiya tayi ko lokaci kaza yayi ya dauko ya goge bakin shi saboda kar ya zamanto yana magana mutane suna rihancin su ko kuma aje sujada mutum yana daga baki yana tasbihi mallam in kaji abun ba dama sai kaji kaman kai amai to irin waɗannan abubuwa duka ba su da kyau mutum ya ki karantar da diyanki su zamanto masu kula da tsaftan bakin su haka kuma idan ya zamanto ita ma diya mace ce kar a yi kasa a guyuwa saboda wannan dabi'a zai taimaka mata akan hatta cikin zamantakewar ta na gidan aure kar ya zamanto in za ta daga bakin ta yi magana to shi ko mijin zai ji abin malam ba daɗi to irin wannan abubuwa kaga suna kawo cakwakiya mai girma da rashin fahimtar juna a cikin abin da ya shafi zamantakewa na yau da gobe sawa'u ne zamanto ko tsakanin ma'aurata ne ko kuma tsakanin al'umma ne a karan kansu sannan ki karantar da ɗiyanki tsaftace hannayensu wannan dama akwai shi a cikin addini ba wani abu ne wanda a yau wani zai zo a dalilin wata abu kaza ya faru ya ce ai dama wanke hannu akwai shi a cikin addinin musulunci duk mutumin da zai yi sallah guda biyar kaga a kadan zai wanke hannun shi so biyar a wuni a kowace alwala guda zai wanke hannun shi tafin hannun shi so uku sannan an yi zo wanke tsintsiye hannun shi ma ai anan ma hallo sai an hada tun daga atraful asabi' tun daga tsinin yatsun shi zai kamo har sai kai gwiwon hannun shi kenan kusan a alwala ɗaya ma ka wanke hannunka zuwa idon hannu so uku ka zo wanke tsintsiye hannunka nan ma ka ƙara gaba da wannan tafin hannun ka wanke a kaɗan kenan ka mishi wankewa shidda wannan a cikin alwala guda kenan haka alwala ta biyu ita ma shidda haka alwala ta uku ita ma shidda haka alwala ta ita ma shidda to ka duba so adadin da mutum yake wanke hannayen shi to yaron ki karantar da su akai wani wasa akai wani wane ne to aka zo a wanke hannaye ya zama to sun tsaftata saboda kar a kai zuwa ga wani abin da zai iya cutarwa ko ido ko baki ko hanci akai mishi hannun da yake cike da datti sannan kuma ɗiyanki ki kula musu akan su rika cire farcensu mana bangaren tahin hannunsu har yanzu ne su rika cire farcensu kenan kare zamanto su bar farcensu yayi zabo yanzu irin matasa da zaka gani ko maza ko mata wai a cikin sai ga a cikin yatsun an zabi wata yatsa wai an bar harcin yana tsawo kawai malam hayaniya da kazamta da rashin sani inda aka sa gaba a cikin rayuwa wai kai bakka da tunani bakka da addini bakka da al'ada sai abin da kaga wani arni sakaren da bai san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba wanda bai da ka'ida bai da mece mishi yayi ko ya bari wai zamanto wai kai musulmi wanda kake da duk irin kimar da kake da da darajar da kake da da daukakar da kake da wai zamanto a ce yau ka koma bayan da wai wani arne wanda bai taba sanin dahara ba bai taba sanin tsarki ba bai taba sanin wankan janaba ba bai taba sanin wani abu da yake na kirki a cikin rayuwar shi bai zamanto wai shine zaka koyoya wai a cikin shi ne zaka ga dagartaccen rayuwa akwai tabewa akwai asara a cikin wannan abu lalle tabbas lokacin fitar da farce idan ya afudda su gaba daya babu zancen a bar wani harce daya ya zama wani zokoko alama ce daga kaga wannan harcen gaskiya alama ne akan wanda ka gani a wadda irin wannan sifan kaka kyautata mishi tsammani bimana saboda sifa ce ta mutanen banza kenan bai halatta shi ko mutum mai imani ya koyi mutane wanda suke na banza ne sannan kuma ki karantar da diyanki al-i'tina'u bish-sha'r su rika kulawa da gashin jikinsu gashin kansu gashin da ya shayi hamatansu gashin da yake saman maransu gashin duk wani inda gashi yake su kula da shi su kula da shi su rika gyara shi zamanto wanda za a hudda ne a hudda ne wanda na kai ne a sarce shi a gyara shi zamanto haka nan da yake ki karantar da ita haka kene zamanto suna kulawa saboda wuri ne wanda suke matattarayya ne na datti wanda suna bukatan kulawa na musamman dole kenan yaro ya zamanto a kula mushi da irin waɗannan abubuwa ko kuma a dora shi hanya da zai kula da waɗannan abubuwa wannan abu ne mai muhimmanci sannan kuma yaron ke rika kula da kayan da yake sawa kayan da zai sa kare zamanto misali zai sanya kaya amma dai malam abun in ka gani ba dama da datti ko sun ciccire ko makamancin wannan kenan ki kokari diyanke zamanto kin koya musu dabi'a ta sa kaya koda komin karancin kayan da suke da zamanto kayan su a wanke yaro yana zawwa kayan shine gare shi yana zawwa daga inda yazo la kwalce makaranta ce hudda ga sokirin da saka wanke shi ya wanke shanya kan ya gama abin da yake a cikin gida ayi wane ne lokacin karatu ko lokacin sallah kuma makamancin wannan rigar nan ta riga ta bushe yana sa ta kuma wallahi ya launi bai da matsala dan haka a kula a karantar da yara yanzu za su kula da kayan su kar su tsatsaga su kar su yi kaza gurgurdan hali sannan kuma al-i'tidalu fil mashi ki karantar da danki da diyarki yanda ake tahiya kar ka bar danka yana tahiya wani gatsau-gatsau ko kuma wata diyarki tana tahiya gatsau haka ka karantar da shi yanda ake tahiya ta gari in namiji ne ga yanda ya kamata ya tahiya in mace ce ga yanda ya kamata ta yi tahiya waɗannan duka abubuwa ne wanda yau da gobe a cikin rayuwa kina rayuwa da su kina kallon abin da suke yi wani yayi kaza gyara kaza ba haka ake kaza ba kaza ake ga kaza da sauransu to ubangiji subhanahu wataala ya karantar da mu cewa wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala tula kakka rika tahiya a saman doron kasa kana mai takama da jijji da kai kana girgiza kai kana daga hanci a ka zamanto kana tahiya da tawadu kana tahiya da kankantar da kai mana kar ka zamanto kana tahiya kana daga kirji kana bubbudewa Allah ya ce duk yanda zaka bubbude lan tabluga al jibala tula ba zaka kai tsawon ka ba zai kai tsawon dutse ba ka gama daga hancin ka sama ba zai kai girman dutse ba sannan kuma lan takhriqa al arda saboda irin karhin da kake da hukumin da kake taka kasar a ce ai wani ya taka waje kaza ma ai ba ku gani ba har a anguwa kaza da ya taka waje kaza ya lumatse ha ba malam babu shi ka gama dage-dagen kanka da jijji da kanka da take-taken ka baka isa ka taka kasa ta lumatsa ba ko kuma girman ka kai tsawon dutse dan haka ajje hankalinka kai abin da aka umarce ka da shi kiran kai tahiya irin ta masu hankali ba ta mutane masu girman kai ba tahiya da aka sani a cikin mutunci da dacewa sawa'u ne zamanto namiji ne ko kuma ya zamanto diya mace ce sannan kuma a karantar da yara idan suka zo barci ya zamanto suna barci a saman bangaren su na dama kenan an-nawmu ala shiqqil ayman sannan kuma su nisanci yin barci a saman cikin su mala rabb da ciki da saura ladubban suke na abin da ya shahi rayuwa abin da yake da alaka da gangan jikin yaro to waɗannan abubuwa duka iya da kyau uwaye su kula da su su kiyaye su saboda abu ne wanda zai taimaka yaron ku ya tashi a cikin yanayin da ya kamata sai ka ga tun kahin ya kai nesa ma a shekaru tuni kun rige kun huta da abin da ya shahi cikulubtun rayuwar shi saboda gurgurdan hali kusan duk abin da ya kamata a karantar da shi an yi amfani da daman da ake da an karantar da shi to wannan karantuwan da zai yi kuma ƙara gyara mushi halin shi da ɗabi'an shi zai sai kaga a daidai lokacin da shi wani wanda bai bada tarbiyyan ba yana ta yana ta fama ana ta kai kawo wani har ya shiga shirka ga Allah wajen wai a samu yanda za a yi ɗaɗɗan shi ya gege daidaito ko kuma ɗiyar shi ta gyaru a shiga aiki da aljannu ko da makamancin wannan da tsubbace-tsubbace ka tsaya kai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata sun ce ana lankusa icce ne tun lokacin da yake da yake dan karami amma idan ya riga ya girma sai dai a ganshi na a bar shi haka ne ba yanda za a yi da shi danka kai kokari ka tarbiyantar da shi ka karantar da shi irin waɗannan ɗabi'u a cikin rayuwar da ake ta yau da gobe a hankali sai ka karantar da shi waɗannan abubuwa yana tashi kawai dama a cikin nutsuwa da izinin Allah ana ta yi ana ta'adda ana ta yi ana ta'adda sai ga Allah ya sa abin ya tafi yanda ake bukata wannan shine gaba na uku abin da ya shahi kenan gangan jikin shi yaro a karan kanshi abu na hudu shine aljanibul jinsi kuma barantana irin yanayin da ake ciki a yau bangaren da ya shahi jinsin maza da jinsin mata yanzu in ka lura irin abubuwan da ake cewa na kallace-kallace arewace ko gusumce ko gusa ko gabas ne ko mawace ce dai tasha ko ma wani irin wannan tele ce ko wani irin radio ne ko wace irin jarida ce ko wani irin wane ne za ka ga ana ta yunkuri na yada abubuwan suke lalaci ne a cikin mafi yawa daga cikin waɗannan kafafin sadarwa a sa waka mace tana kada gangan jikinta ta sanya kayan da suka matse ta ita ta lalace kuma tana famanta ta lalatar muku da yaranku wanda ma ba su taso ba a gaba za su taso sannan kuma haka zaka gani irin kaɗe-kaɗen nan ko a saman titi ko a saman wane ne a zo a haɗa kayan kiɗi a zo a gayyato waɗanda ba sa jin magana a cikin al'umma su zo su yi ta kaɗe suna ta karairaya na jikinsu da maza da mata a zo a cakuɗu ana nuna cewa babu wani abu wanda yake haramun ne kawai komai za a yi da abin da bila hudud kirjin mace a waje damtsanta a waje kwaburinta a waje kuma saura inda mata lullubin shi ma gaba ɗaya kaya ne wanda ya matse jikinta duk wani abin da ke jikinta ana iya ganin shi to za ka ga ba a kula ba za a sa a telen da kasar mafi yawancinsu musulmai ne ko kashi 99 musulmai ne ɗiyan suna kallo sai ka ga abin malam ba kyau wannan lalacin da ake ciki ne ba haka ba ne kawai aka tashi aka waye gari aka tsinci kai a cikin irin wannan matsalar da ake ciki a wasu abubuwan tamhidat gare su ma'ana suna da shimfiɗa da aka musu an musu shimfiɗa ta hanyar irin waɗannan abubuwan da ake sawa a cikin kafafen sadarwa na zamani ku kuna ga kaman kun waye an ci gaba an sa anten an sa wane ne ai shan 500 gare ni a cikin wannan kina shan kaza gare ni satellite kaza nake bibiya da sauransu kuma duka an kaddu sai kaga satellite din da yake bibiya ba wani abun alheri a ciki duk abun azamna mushi zaman makoki ne a mushi kuka shi kuma yana ga cewa kaman ya ci gaba to waɗannan abubuwa sun taimaka akan suna taimakawa ba ma sun taimaka ba har a yau suna taimaka a cikin lalacewar tarbiyyar da yawa daga cikin yara kai ba ma yaran ba a karan kansu hatta uwaye ne suke ba da tarbiyyar ma yanzu wannan tashoshin da aka kirkira na Hausa wanda suke a sa dandali a sa wane ne banda abubuwa da wani abin da za a ce ma wani waye kai wani duka abubuwan karshe zai ka ga laysa fi salihiz zawja wa laysa fi salihil abna wa laysa fi salihil bait baya gyara gidan bai gyara yaran bai gyara matar da take cikin gidan nawa daga cikin mata suka dauki tunanin banza a cikin irin waɗannan kafafen wanda suke na sadarwa tana zaune da miji mai gidanta lahiya lau yau da gobe garilin kallace-kallace nan taje ta kallato wani abun da ya zamanto mata matsala ne ta kalli abu a film tace sai ta tabbatar da shi a cikin gidanta ka duba ka ga taɓewa da komawa baya Allah ya shirye da mu muyi kokari matuƙa mu gyara abubuwan da muke ciki na ba daidai ba tun muna da daman da zamu gyara ana nuna mini cewa lokaci yayi kenan wannan gabar ta hudu bangaren da ya shahi yaya kamata ki karantar da ɗiyanki yana za su mu'amalanci mana namiji yanda zai mu'amalanci zai zamanto alaka tsakanin shi da mace yaya kamata ya kasance shi ita ma mace alaka tsakaninta da namiji yaya kamata ya kasance to su wannan ladubba ne wanda yau da gobe ake karantawa ake fadakar da yara su ake tarbiyantar da su akai wanda insha Allah ta'ala zai zamanto wannan sai zamanto matashiyan karatunmu na sati mai zawwa abinda muka ji na aiki Allah ba mu ikon aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah